This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki, muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa cikin wata sanarwa a yau Lahadi cewa an kaddamar da bincike bayan zargin da aka yi wa wasu ma'aikatan hukumar bada agaji ta Majalisar Dinkin Duniya mai taimakawa Falastinawa su 12 kan cewa suna da hannu a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. A cewar Guterres, tuni kwamishinan hukumar ta UNRWA Philip Lazzarani ya dakatar da mutum 9 daga aiki. An kuma tabbatar da mutum 1 daga cikin mutanen ya mutu, sannan ana kan binciken wasu mutane 2 a cewar Guterres. Tuni dai Amurka, Australia, Canada, Burtaniya, Italiya da Finland da ke ba hukumar ta UNRWA tallafi suka dakatar da taimakon da suke bayarwa. Steven Dujarric shine kakakin Guterres.
At the same time, our humanitarian work needs to keep.
Yace duk da haka akwai bukatar ayyukanmu da muke gudanarwa na jin kai su ci gaba saboda rayukan mutane sun dogara ne akan su. Guterres ya kara da cewa duk wanda aka samu da laifi a lamarin lallai zai fuskanci hukunci ciki har da yiwuwar gurfana a gaban kuliya. Hukumar tsaron Ukraine ta SBU ta ce wasu ma'aikatan kamfanin kera makaman kasar sun hada kai da wasu jami'ai wajen wawure kusan dala miliyan 40 da aka ware don kera makaman da za a yaki Rasha. Hukumar ta ce ana tuhumar mutum 5 kuma an tsare mutum guda daga cikinsu yayin da ke kokarin tserewa daga kasar. Akwai yiwuwar dukkan mutanen 5 su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har tsawon shekaru 12 idan har aka same su da laifi. Babban mai shigar da kara a Ukraine ya ce tuni an kwace kudaden kuma za a maida su cikin kasafin kudin tsaro da aka ware. A gefe guda kuma ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa cikin rahoton da suke fitarwa a kullun, inda ta ce hararen da ake kaiwa kan ofisoshin daukan dakarun Rasha a aiki ya ninku cikin watanni 6 da suka gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hukumomi a Abuja, babban birnin Najeriya, ke kokarin shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi wasu sassan birnin, shugaban karamar hukumar Karo da ke makwabtaka da birnin na Abuja a jihar Nasarawa, Mr. James B. Thomas, ya ce har yanzu yankin na fama da 'yan ta'adda da kuma karɓar bakuncin 'yan gudun hijira kasancewarsa magamar jama'a daga ciki da wajen Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasir Adamin Kaya ya komana daga Abuja.
Yara 'yan gudun hijira ke ba muryar Amurka a ƙauyen Lobo da ke karamar hukumar ta Karo don ratsawa can lungunsu yayin kai musu kayan agaji da wata ƙungiyar tallafi ta Khadija ta yi da ya jawo hankalin gwamnatin jihar Nasarawa wajen kawo musu ɗauki da kare su daga ɓata gari. James B. Thomas, wanda a baya ta bayyana dokar ta ɓaci don samar da tsaro, ya ce an samu sauƙin ƙalubalen.
In dai wani abu ma ya faru a nan, which means Abuja gaba ɗaya ta ƙona kenan. Mukan gama kowane ƙauye su samu vigilantin kansu. Sojojin dai 177 battalion da ke da DSS suna mana gogare a irin wannan harka, amma ba za ka rasa ɗaya ko biyu wani kusurci an ɗauke mutum ba. Wurinmu nan ka zo na zo ne, duk da komin da kake zato a kasar nan akwai 'yan Boko Haram, akwai 'yan menene da fito, amma sai ran da dubutar cika suka ga an fallasa wani.
Kwamishinar ayyukan jin kai ta jihar Nasarawa, Princess Margaret Itake Ilayo, ta ce za su ci gaba da zuba ido kan lungunan yankin don kai musu agajin gaggawa.
Gaskiya na kan rabe haya, amma tsoro ya kama ni, na ce ina za mu je ne ko za mu je Kotonu ne ko ina ne. Muna cikin tafiya kina, amma da yadda Allah na zo na gani na ga mutane kawai da just happy people ne wallahi.
Wato kwamishina, kima da kanki baki taba takowa wannan wajen ba sai yau.
A ba zan kare ba, ban taba zuwa nan ba.
Akwai abin da kika faɗa cewa in Allah ya yarda ma akwai wani dan daki za a share, za ki zo har ki fara ma koyarwa a wajen.
Wallahi zan zo yi musu teaching, don ni teacher ne.
Daya daga iyaye mata 'yan gudun hijira daga Goza, jihar Borno, malama Ladi Haruna ta bayyana cewa sun tsallake kadarkon mutuwa kafin isowa yankin.
Rayuwar mu a ƙauye nan muna shan wahala, gashi ba Dadi ba mu da siyaka muna kuka mu zuwa gaban AAS le. Muna miki godiya amma ya taimake mu bisa ga rayuwar da muke ciki muna wahala. Ba ruwan sha, ba asibiti ko ciwon dare ya same mu ba mu da wurin jin guduwa sai dai mu fama da rashin lafiya.
Ba mamaki wasu kuma Allah ya musu rasuwa an musu kadi.
Diyawa an yi yanka kansu diyawa kuma an kakkashe su garin guduwa an kakkashe mu da yayan mu an kakkashe mu da maza.
Hajiya Adama Ahmed mai agogo da ke jagorantar tallafin ta yi alwashin ƙara himma wajen ɗauki ga waɗanda isa wajen su ma babbar ɗawainiya ce.
Za mu ci gaba da kawowa in Allah ya yarda. Makaranta asibiti duk za yi ƙoƙari.
Hajiya Adama ya kike gano wannan wajen?
Wallahi kawai bin diddigi ne. Kaka ce za ka yi komai a sama je kwarkwada ka gano waɗanda suke cikin wahala.
Akasarin ma'aikata da ke aiki a Abuja na zaune ne a yankin na Karu don sauƙin muhalli da albashinsu zai iya ɗaukar nauyi. Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abduwuri da gabatar mana da shirin mu na gaba.
Tsohuwar minista, tsohuwar deputy governor, amma a takaice dai na fara political career ina tun daga karkara. Na yi councillor sau biyu, na yi commissioner sau biyu, na kuma na yi minista sau biyu, na yi deputy governor, na yi chairman na board sau biyu.
Kallabin shirin ta wannan makon ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. Da gudunmuwa da suke badawa a cigaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Kallabi ya karbi bakuncin ɗaya daga cikin tsofaffin ministocin ma'aikatar harkokin mata a Najeriya, wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin mata kalilan a ƙasar da suka zama mataimakan gwamna. Za ku ji ko wace ce da kuma rawar da ta taka a harkokin siyasar Najeriya. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Shirin kallabi ya karbi bakuncin ɗaya daga cikin tsofaffin ministocin harkokin mata a Najeriya, wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin mata kalilan a ƙasar da suka zama mataimakan gwamna. Za ku ji ko wace ce da kuma rawar da ta taka a harkokin siyasar Najeriya. Za mu kuma ɗora akan tattaunawar da muka kwaro kan bincike asali kafin aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Come on. mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako, bari mu koma kan batun bincike da sanin asali kafin amincewa da aure tsakanin saurayi da budurwa. Da dattawa ke cewa shine ginshikin nasara da kuma zaman lafiya, ko kuma akasin haka a gidajen aure. Ga abin da bakin da muka gayyata a wannan zaure ke cewa,
wasan da ta matsala abubuwan da yake sa mu mata ba ma cewa aje gida, da an zo an ce ana son mu ce aje gida wurin iyayenmu, saboda su iyayen zamanin yanzu da ka tura an zo an ce ana son da suka ce su je wurin iyaye, su kuma iyayen zamanin mu ne yanzu sai su ce ai yaro ya shirye aure, aure yake so. A lokacin ma wasu iyayen sai su fara tambayan kana da sadaki a hannu, in baka da shi ka tafi baka shirya ba. To matsalan da muke samu shi sa mu ba ma cewa ma in an zo an ce ana son ba ma cewa ma su je gun iyaye.
To kina nafan daga zuwa ya nemi izini ana iya daura mishi aure?
Ana yin haka wasu iyayen. Gaskiya na dai wannan lokacin sai sa mata da yawa, saboda ba su shirya yin aure ba, sai su ce kawai ba za ma su ba shi izini ya shiga ba, sai dai su ta magana tare, ko kuma a lokacin ma kawai ta ce mishi a ita ba ta yi.
Har sai kun sun kulla alaka mai karfi, sun saba da juna, inda ko an ce musu babu ba su yi rabuwa ba.
Sannan iyayen, sannan za a ce za a kai ga gurin iyaye, saboda gaskiya iyayen yanzu suna misunderstanding sosai a tunanin su kawai in ka tura namiji ai aure kake so, ka shirya yin aure, kuma wanda ba hakan ba.
To kenan ne kana nufin iyayen yanzu ba su cika bincike ba?
Gaskiya ba su cika yi ba.
To da me ke tunanin suka dan bincika muku?
Wasu gaskiya suna duba yarinya idan ta je irin dadin da za ta samu. Zasu ga musamman in ta fito daga babban gida sai a ce ya kamata ta koma babban gida.
To ai babban gida akwai bambancin sa, kamar yadda ta wani makari ma da Malama Fatima mijin yawa suka bayani cewa shi babban gida ana nufin gidan mutunci, gidan da kuma suke da magana daya, ba ana nufin babban gida na nera ba, ko kuma babban mota ba, ko sarauta. Ko a wannan zamanin ba shi ne babban gida ba halin?
Gaskiya ba shi ne babban gida ba. Babban gida ana nufin gida wanda ta fito suna da kuɗi, wanda yarinyan daji kawai in short. Wanda ta suna da kuɗi, sun san komai da komai yi mata ake so, ba su san a kai ta inda za ta je sai dai ita ta yi da kanta.
Ita yarinyan daji?
Yarinyan daji. Ba a san a kai ta inda za ta dinga yin komai da kanta, to sai a neman mata inda za ta je ta huta. Kuma ba ma wurin masu kuɗin kawai ba ne. Wasu iyayen, definitely iyaye suna sai inda S za ta huta.
Haka ne.
Amma kuma wasu suna abin nasu yana yawa, ko iyayen ba su da kuɗi sai su dinga duba ma yarinya inda yarinya za ta shiga su ma su samu. Inda ita ba aiki take.
Ai kin kika ji an ce ma ta yi sa'a. Wannan ai auren ta gaskiya ta yi sa'a miji, to yana
da yawa. Haka ake yi. To sai iyayen ko ba su da kuɗi sai su ce ai yarinya gwara sai ta aure. In ma ba mai mota ba sai kiga wasu iyayen fa ba su da kuɗi. Amma sai su dinga cewa kar ta sake ta tsaya ma ta kula wanda bai da mota. To a haka ake zuwa sai kuma a zo a yaudara ma yarinyan daga ƙarshe. Wanda laifin iyayen ne, ba su yi bincike ba a kan shi wanda ya zo ɗin wane ne, su kawai suna duba a yarinyan gwara ta je ta ji daɗi mu ma za mu samu. To haka ake yi, sai a zo kuma daga ƙarshe a yaudara yarinyan. Problem ɗin da ake samu yanzu sosai sosai ce.
Hajja, an ce yarinya ta yi goshi idan ta auri mai kuɗi. Kuma yaran nan su ma suna son huwar gidan hutun nan. Amma kuma wani lokaci idan aka yi bincike, sai kika allura ta ji. Ke ta tono garma a daidai irin wannan yanayi da an je bincike, ta gane cewa anya gidan nan ba gidan da ya kamata ya ta je ba ne, me ya kamata iyaye su yi?
To abin da ya kamata iyaye su yi a wannan lokaci shine su zauna da yarinya. Da yawa in aka binciken aka ga gidan ba gidan zama ba ne, ko ba masu tarbiyya ba ne, sai a ma yarinya karfa-karfa a ce an fasa aure. Bai kamata a ma yarinya haka ba, a jawo ta a jiki, a nuna mata dalilan da yasa ake son a fasa auren, ba a amince da shigowar shi ya aure ta ba. In aka nuna mata cewa sai a bata lokaci a ce ki je ki zauna ki tunani.
To
in kin je ki zauna kina ki tunani, in kina da magana ki zo ki ba abin da za a yi miki, duk abin da ke zuciyanki ki zo ki zauna ki faɗa mana. To ina tabbatar muke cewa in aka rika ba yara musamman ƴan mata wannan dama, abin da ke zuciyansu ki ce komai munin shi ki faɗa, in akwai gyara za a gyara miki, in aka ba su wannan dama suka faɗa, to kin ga za a warware wannan abu cikin sauki. To amma da yawa karfan da iyaye ke yi yanzu da yarinya ta kawo miji, in suka je bincike aka ce ai yaron ba shi da kirki, ai gidansu ba gidan arziki ba ne, ba gidan tarbiyya ba ne, sai kawai a ta yarinya a ce ba za mu ba shi bikin an fasa.
Haɗa mata da zagi ba wani.
To ya kamata a bata haƙƙinta, a faɗa mata dalilai. In an faɗa mata dalilai a ce amma ki je ki tunani.
Kuma ba ta daman cire hankali daga
wannan. Ai wannan tunanin ma shi ne daman cire shin. Amma da yawa binciken bai kasance a tasiri. In namiji ne ya je neman aure gidan ƴarwa ne, a ce mishi to za mu zauna ne magana, aka je aka wuce wasu a ce ba za ka ɗauko mana ƴar gidan su wani ba. Cikin lalama ne musamman yaran yanzu, ƙwaƙwalwansu a buɗe yake. a shirye suke da suka dauki abu mara kyau da abu mara da mai kyau to a zauna da yaro to ka gidan wani ne kace kana san yarinya to kaje a binciken mu abin da muka binciko abuwa mara sa kyau mara sa tarbiya a gidan su ko kana nan akan ra'ayinka na da dole sai ka aure ta to in ana ba yara dama suna tunani saboda da yawa in kina ga wanda matashi ko in baka gwada fahimtar shi ba ta sani inda danki ya fahimta ya fuskanta to ita yarinya a riga auna fahimtar ta in ta kawo shawara sai a ba ta shawara a ce amma je ki zauna ki tunani ki dawo ki bani feedback menene tunanin ki to ina gani iyaye in har suna yin haka to bincike zai riga yin tasiri
a halin da aka je aka dawo ita an ba ta zabin ta je ta tunani
eh
yarinya kuma tana ta fada kogin soyayya ta yi tsindin cikin ruwa tana kusa da kada ta ce ita ta ji ta gani ni dai ina son shi haka nan ai in dai kwaya ne yake sha zan gyara shi in wuyi ce ba damuwa dan sana'a duka dai ta kawo muku cewa ta ji ta gani me ya kamata iyaye su
to kin ga ai shi yasa a inda muke nan area mu na arewa daga lokacin da saurayi ya gaba ruwa ya ce yana so ta ce mishi je ka nemi izini gurin iyaye na tun kafin su shiga wannan kogin soyayya da suke shiga
to ai yanzu ba a yi hajiya
to
kuma yanzu zamani ya kawo wannan
inda an bi ba za mu a samu wannan takaddaman ba yarinya ma ba za su zauna ce wannan musun ba to amma a matsayin ta dage ta ce sai shi to ya kamata iyaye su cigaba da nuna mata sannan kuma su jajirce su da gaya ma Allah ita da gaya ma Allah in Allah da za a samu mafita idan kuma har haka bai yiwu ba akwai wani abu da ke faruwa yake kin riga kin yi tarbiyyanta amma wanda yazo yana son ta ba mai tarbiyya bane kamar yadda bincike ke nuna to idan aka ji aka tsaya ɗan yarinyar ta ce sai shi to dan Allah iyaye a daina jan abu yayi karfi ka nuna kai in a maganar aure abin da ka faɗa shi za a yi kai fatan to shi yaron nan tana ce mishi me yasa ba zan koma shi kuma in taimaka mishi in mishi addu'a ya gyaru yazo ya aure ta ba da in ce dole sai na hana ta san abin da take so to in shi har Allah ya sa ya gyaru aka taimaka mishi ya gyaru tarbiyyar shi ya gyaru a wurin zai yiwu ba an ce wai ai dole ai 100% ne sai mai kyan hali ya aure mara kyan hali wani lokaci wannan na gyara wannan wani lokaci ma iyayen yarinya sukan gyara yaro idan aka
yi in suka ba shi kuɗi kenan
ba kuɗi ba daga addu'o'i da ba da shawarwari da kin san cewa wasu iyayen idan kika zo kika ce kina son ɗansu in aka yi shi ba mai tarbiyya ba ne sai a ba shi assignment
wato sai a bashi
wani aiki wani kyawawan ɗabi'u ko da a rubuta mishi ne a ce ya bada amsoshin su wallahi ana bashi wannan assignment din da kanshi zai gyara kanshi ɗabi'ar shi ko ba ta gyaru 100% ba wasu hankali zai dawo jikin shi ya ga eh to ashe da mun nuna aure dole sai na buƙaci tambayoyin da aka min dole sai na san su ya kafin in zama ni miji ne to irin wa'annan hikimomin iyaye ya kamata gaskiya a yanzu din nan saboda duniyar ta riga ta dawo dole a rika zamanantar da tunani shi kanshi tarbiyyar mu rika zamanantar da ita shi kanshi yanda alakan hada auren tsakanin yaran mu shi ma mu zamanantar da ita
binciken ma ya kamata a zamanantar da shi
yau shi ma binciken a zamanantar da inda ba zai shafi al'adar mu ba zai shafi addinin mu ba ba kuma zai shafi rayuwar ƴaƴan ba
haka
sai auren cikin salama da aminci a zauna lafiya dama ai zaman lafiyar su shine kwanciyar hankalin mu
Madalla gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa ma'aikatar harkokin mata da nufin kula da harkokin mata da ya hada da nazari da aiwatar da dokokin da suka shafi mata daya daga cikin mata tara na arewacin Najeriya da suka rike mukamin ministocin wannan ma'aikata ita ce Pauline Tallin wadda banda wannan mukamin ta kuma zama mataimakiyar gwamna daga cikin mukamai da dama da ta rike a rayuwarta kadan kai ku da nisa waka aka ce a bakin me ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
sunana malama Pauline Tallin daga Plateau tsohuwar minister tsohuwar deputy governor amma a takaice dai na fara political career ina tun daga karkara na yi councilor so biyu na yi commissioner so biyu na kuma na yi minista so biyu na yi deputy governor na yi chairman na board so biyu raw materials research and development council a 2005 bayan na bar minista daga 1999 to 2003 na yi president ya sake appointing na chairman na raw materials daga 2005 zuwa 2007 ta aka kira ni gida don saya zabe da shi dan takarar gwamna as deputy governor na resigning muka tsaya muka ci zabe muka shiga office 2007 zuwa 2011
to ba ni takaitaccen tarihin ki
a takaice ni daga kauyen Shandam local government a jihar Plateau State iyayena babana malami ne malamin makaranta teacher ne mamana kuma yar kasuwa ce uwa ce kuma na gida to na taso a wannan gida mai daraja domin baba da babana shi malami makaranta da ita mamana su ba sa wasa da tarbiyyar yaya wato discipline ne ne discipline da Hausa
horo
yawa horo iyaye ne wanda suna tabbatar za su bada horon da ya kamata su tabbatar yara sun bi layi sun tashi a cikin tarbiyya mai kyau to na ji dadin tarbiyyar da iyaye na suka bani na yi makarantar primary a Shandam RCM school na gama na rubuta common entrance na ci na zuwa na zuwa secondary school Allah kuma ya sa tun da aka haife ni na yi girma a karkara a Shandam ban taba na bar kauyen mu zuwa Jos ma ba amma Allah da ikonsa da yake ya sa albarka ya sa kuma Allah zai kai ni har jihar Kano daga Shandam na yi common entrance na jarabawa aka yi posting dina zuwa government girls college da Ala Kano to it was one of the prestigious
makarantun
yan mata na hada na goyon bayan taimakon education na mata to ana wannan makarantar da ita wato unity school ne na 19 northern states wanda duk ya ci jarbawa za a fidda mutum daya a kowane jiha zuwa Kano so ina cikin wanda ni ne na representing Plateau zuwa Kano a 1972 na ji na yi form 1 zuwa form 5 na gama da ji da na gama secondary school ina na dawo na zo na fara aiki na neman makaranta aka bude SPS Kefi mu ne first grade a 1977
na jikin cikin nema aiki kuma
na yi temporary job
a local government secondary school a
lokacin ban so kafin ina neman admission zuwa makaranta sai na nemi temporary appointment a local government sai aka dauke ni as a clerical officer a local government dina na yi aiki ina cikin aikin sai Allah ya sa na samu admission zuwa SPS Kefi wato School of Preliminary Studies wanda yau ita ce ta haifi university na Nasarawa State University na Kefi mu ne farko da muka bude wannan School of Preliminary Studies mu ne first set muka je mun kin san dai duk wanda ya fara pioneers din kowane institution akwai wahala mun yi wahala amma mun yi karatu mai kyau mun set din mu mun gama da very flying colors mun gama mun ci jarabawa mai kyau to bayan wannan da na gama na ci jarabawa mai kyau a kurin sai na shiga na iyaye na suka maza cewa dole in yi aure
amma na ci gama secondary school
da na gama SPS kenan
kuke SPS
1978 suka maza suka ce dole in yi aure
lokacin SPS shekara uku ake yi kenan
amma mu mun shekara daya sai dimu ne kade mu kai shekara daya sauran su yin shekara biyu to bayan shekara daya nan da na gama sai iyayena suka tabbatar suka masa akai mun yi aure amma ni kuma na bada condition ne shi ban san ya auren nan ba sai am shi mai auren na din sai dai iya bada alƙawari cewa zan ci gaba da ilimi na ya yadda iyayena ma suka ce dole sai na ci gaba da na gama da akai mun auren bayan auren 79 na masa an nemi admission a University of Jos na samu admission na je University of Jos na karanta sociology na yi shekara uku na gama 1983 da na gama lokacin da ina makaranta a University of Jos din turawa lokacin idan suna so idan an tura su su zo su yi koyarwa a Government Girls Science Secondary School ita ce kadai a jihar Plateau da Nasarawa har yau ma ita ce kadai Science Girls Science School na musamman da mata idan an tura su in sun zo in sun duba makarantar ba makarantu na yara mai kyau wanda ya'yan su turawan za su iya shiga sai su ki su dawo Jos lokacin na University of Jos kenan sai kai maka ga wannan zai kawo damuwa sai kawo rashin cigaban jihar mu haka ma doctors idan an turo su zuwa asibiti in sun zo sun duba in ba makarantu ma ya'yan su turawan sai su ki zama a can su dawo Jos sai muka yi shara da mai gida na ce ya kamata mu bude makarantar nursery da zai absorb ya'yan su idan sun ga makaranta mai kyau da ya'yan su za su shiga za su acceptin su zauna a garin yadda muka yi kenan
saboda haka sai kika bude
makaranta na nursery shine na farko mai kyau a karaman hukuma
na
Shandam kuma duk sauran jihar ba mai irin wannan makarantar domin kowa yana sai bude nursery school din shi sai bude private school sai bude a Jos to ni kuwa na shi ba Jos ba ina so abinda zai rike tura wannan domin su
cigaba
da zama kuma su koyar ma 'ya'yanmu a girls science school doctors kuma su kula da masu ciwo a asibitocin mu yadda aka yi kenan Allah ya sa kuma mai gida ya bani cikakken goyon baya muka gina makarantar nan muka bude mun fara da yara 25 yawancin turawan su Filipinos turawan suka zo sun ga makaranta sai ta accept to yau ina da alfahari in ce makarantar nan ta haifi likitoci ta haifi doctors ta haifi engineers ba sana'ar aikin da babu ni ƴaƴana biyar da na haifa duk sun shiga makarantar ne kuma dukkansu they are all graduates yau
a Shandam kika haife su duka
a Shandam na haife su duka ina nan bayan da na gama university na dawo na zauna a Shandam na lura da makarantar na haihuwar ƴaƴana to wannan makaranta yau since 1982 shekara nawa kenan 41 years old.
Pauline Tallin ba iyakarta kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ayyukan da ta yi tsakanin mata dan kuma za mu dasa aya a wannan mako sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga wakilan mu Madina Dauda da Binta Ibrahim da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
madalla to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yau baki daya sai aka kasance da mu da karfe 6 na safen gobe litinin inda zamu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirye-shiryen na yau da Fiona Wamai da Sabada Umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ku kwana lafiya.